الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina tsammanin 29 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440, wanda shi daidai da 1 ga watan 8 shekara 2019 a wannan masallaci na Ahlul Baiti da kuma sahabbai da kenan layin Hausawar. Idan ba ku manta ba, tunda muka je makabarta muka so mu karanta wannan littafin saboda munasaba, mutane su san abin da ya lizimce su wajen abin da ya shafi jana'iza. An gani harkar jana'izan nan ibada ne, amma bid'o'i sun zo sun shiga ciki. Wannan talkhisi ne abinda yan boko suke ce masa summarizing, amma asalin littafin da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta ya kai kusan shafi 300 a hakamul jana'is. An gani sai wani dan uwa ana ce masa Malam Abubakar Ancau sai ya dauki littafin sai ya fitar da masail din da ke ciki. To masail din za mu karanta da mun su muke so a fahimta. Ana gani ha? Da haka idan kun duga bangon littafin za ku ga ya sa masail. Masail kuma jam'i ne na mas'ala. Irin wannan jam'in a wajen malaman lugha shi suke ce masa aljam'u ala sigati muntahal jumu. Domin muna da jam'i guda 5. Muna da jam'ul qilla. Muna da jam'u taksir. Muna da jam'u muzakkaris salim. Muna da jam'u mu'annasis salim. Sannan muna da aljam'u ala sigati muntahal jumu. Ana ganewa ku ce mata ta shigo. Da haka irin su masjid jam'in su za ku ga masajid ne, majlis majalis, mazhab mazahib, maktab wannan jam'in su sai a ce makatib. An gani? To duk jam'in da yake zuwa akan irin wannan ma'aunin shi ake ce masa aljam'u ala sigati muntahal jumu. To haka mas'alatun, mas'ala da ku ga jam'in sa shine masail. To masailu ahkamil jana'is, mas'aloli da suka shafi hukunce-hukunce na gawa ita ce jana'iza. An gani? To mu karanta muqaddima wannan littafin shi ma in banda Allah ya sa sallah ta yi kusa. Da bai kamata mu yi din da muka yi darasi karanci ya yawa ya zama hudu, mun gama za a tafi wani. An gani? Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, gabatarwa. Malam yace inna alhamdulillah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, muna gode ma Allah dan ya cancanta a gode masa. An gani? Allah ana gode masa zarfu zaman. Zaman din shine duniya da lahira. Da haka za ku ga ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah, godiya ta tabbata ga Allah wato farko da ƙarshe. Sannan makan, wajen da ake gode ma Allah wato zaman shine duniya da lahira, makan shine sama da ƙasa. Da haka wa nasta'inuhu, muna neman taimakon Allah, Allah ka taimake mu. Wa nastaghfiruhu, muna neman gafara Allah. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukan mu. Akwai nau'in rai guda uku. Akwai al'ammara bisu'i, mun yi wannan da ku cikin littafin da muka karanta. Akwai an-nafsul mutma'inna, an gani? Sannan akwai al-lawwama, wacce sai da Allah ya rantsuwa da ita a Qur'ani ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama, ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta wa sayyi'ati a'malina da aikin mu mara kyau Allah ka raba mu da aiki mara kyau man yahdihillahu duwan da Allah ya shiryar da shi yace masa ga hanyar shiriya ya kama ci rike to za ku ga fala mudilla lahu ba wanda ya sebatar da shi amma wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu kuma wanda ya sai shiryar da shi akwai wanda Allah ya nuna musu yace ga hanya su bi kuma suka ce su shiriya ba ta so bata suke su wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu Allah shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya fi mulkihi wa fi af'alihi an gane wa fi asma'ihi wa sifatihi wajen mulkin sa ba wani wanda za a ce wai idan babu shi mulkin Allah ba zai ba babu shi wajen aikin da Allah ke gudanarwa ba wani wanda za a ce wai in babu shi aikin da Allah yake an fasa ba wannan sannan wajen sunayensa da sifofinsa babu wani wanda ya musharaka da irin nashi subhanahu wa ta'ala wa ashhadu ina shaida cewa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace amma ba'du bayan haka faqad qama al-allamatu idan an ce al-allama wannan tawun din suna ce mata lil-mughabil lil-mubalaga babban malami wanda ya tara ilimi mutafannini ta kowane bangare shi ake ce masa al-allama ya tsaya Muhammad Nasiruddin al-Albani بتلخيص كتاب يايس ومرايزن للكتاب واتو أحكام الجنائز واتو هكون تنغاوة وبدأها دكما واتو بدأوا عند عكيسام هو بدأها ليسهل الرجوع دنيا سوقي كما وإليه زوا غريشي وأخذ الفكرة العامة أنه سنن هو أخذ الفكرة دكامة نانن ga magarin mutane anhu a kansa wa khasatan musamman ma inda hululul munasabatil wafati lokacin da yayi daidai da cewa wato rasuwa ta sauka fara'aitu yace sai naga an aquma in tsayu bi tajrid masailil kitab ni kuma matsalolin da ke ciki shine in fitar da su idan an ce tajrid shine ka fitar da abu tsurar sa yadda yake shi yasa idan mutun ya cire tufafinsa sai a ce tajarrada fulanun sai yake cewa hatta ya kuna ka talkhisi har sai littafin shi ma ya zama masail ne zai fitar amma kaman summarizing ne rahimahullahu likitabihi ga littafinsa sifatus salatin nabi da ya rubuta siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri kin daga yin kabbara allahu akbar ila taslimi har zuwa kai sallama ka annaka tarahu kamar ga annabi muhammad din kana gani yayi littafi ya sa masa suna shi ma za mu zo mu karanta tafsirin wata rana wal yakuna arruju dan komawa ya kasance ilaihi zuwa gare shi ay sara min aslihi ya fi sauki akan asalin littafin an gani ilman sanin cewa bi annahu la yastagni alqari'u amma mai karatu ya san cewa ba zai wadatu ba anil kitabain al-aslain akan littattafan guda biyu na asali da haka idan kun karanta wannan wanda karatun su zai yi tsawo to su sani cewa suna buƙatar kuma su karanta babban an gane liloqofi saboda tsayuwa alal dalili akan dalilan da tunda nan zai kawo masail din ne kai ba tare da dalilan ba can kuma asalin littafin kowace matsala aka tattauna ta akwai dalilanta an gani dan yayi mai dan yayi sauki an gani ala wato liluqufi ala dalili wa wujuhu listidlal da kuma fuska na kafa hujja din wa sammaitu husaina sa masa suna masaila ahkamil janais masaloli wanda suke da alaka da hukuncin gawa li sheikh muhammad nasiruddin al albani wannan nisba ne idan kuna karatun sarhu a cikin ku wanda suke da alaka da karatun lugha za ku ga an ce sarful lismi huwa naqluhu tiranto sunan min al mufrad ila al musanna wa ila al jam'i aw ila al nisbati aw ila al tasghir a mayar da suna daga daya ya koma nawa biyu ya koma jam'i ko nisba ko tasghir dan haka in kika ce kalamun daya mayar da shi biyu shine kalamani da yawa shine aqlam in mutum ya saba amfani da alqalami da yawa ana so a jingina alqalaman zuwa gare shi sai ya ce masa qalamiyun an gane to nisban kuma ana yi zuwa ga sana'a zuwa ga gari zuwa ga kabila an fahimta yi da haka wanda ya fito daga Kano sai ya ce masa alkanawi an gane wanda ya fito daga Zariya sai ya ce masa alzazzaki nisba ne zuwa ga Zariya yadda shi wannan ya riga ya zama alimi sunan yanka gare shi wanda ya karatu ya fito daga Madina sai ya ce masa almadani wanda ya karatu ya fito daga Misra sai ya ce masa mi almisri nisba ne zuwa ga Misra an gane idan mutum yayi karatu ya san nahwu sai ya ce masa annahwi to nisba ne to shi yasa dan shi'a sai kuga an jingina shi zuwa ga shi'a an ce masa ash-shi'i dan sunna a ce masa sunni wanda ya jingina zuwa gaban tafarkin magabata a ce masa as-salafi to da haka akwai jahilci kwaran gasin gasi wani ya kalle mu yanzu sai ya ce wai kai salaf ne a mu ba salaf bane magabata sune salaf wanda ke bin tafarkin su as-salafi ake ce masa ba shi bane salaf din amma din ya faɗi wannan jahilci ne to al-albani nisba ne zuwa ga garin albania an gane kamar yadda mutumin Kano za a ce masa al-kanawi an gane dan Kaduna a ce masa al-kadunawi nisba zuwa ga Kaduna kuna ganewa wallahi arju Allah kade nake roƙo nake fata wa as'alu kuma shi kade nake roƙa an yaktuba lahul qabul Allah ya sanya mu wannan littafin karba wa an yanfa'a bihi almuslimina Allah ka amfanar da musulmai da wannan littafin kama nafa'u kamar yadda muka amfana bi aslihi da asalinsa bi aslihi da asalin littafin guda biyu innahu wali zalika Allah shike jibintar wannan wal qadiru alaihi kuma yana da iko akan wannan alhamdulillahi rabbil alamin abubakar bin al-amin bin sulaiman al-anchawi wato Kaduna Najeriya shi yayi talhisin wannan littafi to matafa'a ta kaice tarjama ta Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Nasiruddin Al-Albani tarjama sa idan an ce tarjama shine tarihi amma nan ya takaita kwaran gasken gaske dan akwai manzuma da wannan ya rubuta Aliyu Halabi Nuniya yayi kusan baiti 300 yayi ya ta waƙe tarihin rayuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tasowarsa iyayensa neman karatunsa dalibai shi bugwar mai da baiti kusan 300 yayi akanta an gane ismuhu sunansa wa kunyatuhu da alkunyasa wa laqabuhu da laqabinsa huwa shaykhul allamatu shine malami an gane wanda ya tara ilimi da yawa almuhaddisu malamin hadisi ba kowa ake cewa muhaddis ba yawa kar ku dauka ko manqaba ce kesa karatun hadisi ba kowa ke yi ba yana da mugun wahala abu abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Din bin al-Had an gane Nuh bin Jani ibn Adam al-Albani to in kana magana da yawa fa wasu ba su san Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ba albanan Zariya suka sani musamman a Najeriya to ya kamata ku gane cewa shi wannan albanin na Zariya tasirin su wasu ga wancan albanin ne sai ya sama kansa wannan sunan shi yasa hatta alkunyar shi wannan da yake da ita Abu Abdurrahman shi ma haka yasa ma kansa alkunyar Abu Abdurrahman an gane to da kan kika ji wani yana maganar albani sai ki natsu wanne yake magana na Zariya ko na asalin an gane yawa yana daga cikin abinda Allah ya yi ma albani yanzu a Najeriya kusan duk jihar da kika ji sai kin samu akwai albanin jihar an gane akwai albanin kaza akwai albanin kaza akwai albanin Kano akwai albanin Katsina duk ko ina akwai albani yanzu mauliduhu wa nashatuhu inda aka haife shi da inda ya taso walid al-sheikh al-albani rahimahullahu fi dawlati almania an haife shi albania a shekara 1332 wato 1944 1914 ونشأ في أسرة فقيرة أما ياتسو أتكم فاملي وانا سكي أكوي تلوشي ورنجس كي أما متدينة فاملي ني غا تلوشي أما سنة ركادة الدين فلاك ككو روكا تلوشي أكن كن كنش ينا دا فلالا ينا دا فلالا ني إدن يحد دا آغا الله أنغاني wadata ka ku dauka akan ta tana da matsala ne in ta hadu da sabo to da ka ba a cewa duk wanda yake talaka ne yafi kusa da Allah ba a cewa kuma duk wanda yake mai kudi ne yana nesa da Allah al-ibrata kawai shine an yakuna al-mar'u taqiyan fi dunya abinda ake lura kana da kudi baka da kudi kana da alaka da Allah ko baka da shi abinda ake lura da shi kenan an gane wa kana abuhu baban su ya kasance marji'an makoma ne linnasi ga mutane fi din wal fatawa wajen addini da fatawa dama baban Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani malami ne a mazhabar Hanafiya ta'allumuhu rahimahullahu lil ilm kuwansa da ilimi talaqa Sheikh Al Albani rahimahullahu ta'ala al ilma ya koyi ilimi min al mashayikh al kalam daga manyan malamai masu karanci minhum daga cikin su akwai waliduhu mahaifinsa Sheikh Al Had Nuh Al Albani da ku duwa suna cewa ban shi da ma malamai ba a san su waye malamansa ba to mutum ya faɗa wannan magana ko dai jahilci ko san zuciya wa Sheikh Sa'id Al-Burhani kama sharaka kamar yadda ya musharaka wastafada ya fa'idantu min durus Sheikh Bahdatuddin Al-Baitar wato Bahdatuddin Al-Baitar aqidatuhu wa manhajuhu aqidatsa da kuma hanyarsa kana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ala aqidati ahli sunnati wal jamaa Allama Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana kan aqidan Ahlus Sunnah wal Jamaa wa ala manhajis salaf al kiram sanan yana kan tafarkin magabata in Allah ya yarda akwai littafin shi wata rana shi ma ba shi daiwa hadihi aqidatuna wa da'awatuna ya rubuta wannan aqidar mu ce wannan kuma da'awar mu ce an gane to ko shekaran jiya na fada a wajen karatu nace ban san wani malami ba a zamanin nan da yake kokari wajen dawo da mutane akan fahimtar malaman farko kamar Malam Nasiruddin Al-Albani saboda ku kiyaye ruko da Qur'ani da Sunna shi kadai ba zai tsare ka daga bata ba sai idan ka gina fahimtar akan daliban da suka yi karatu a makarantar Annabi kuna gane saboda duk duniya an yadda cewa malamin da yafi kowane malami a duniya ilimi da iya karantarwa shine Annabi Muhammad to ya kuma zama lazimi ya zama dole daliban Annabin nan dole su daliban kowa a duniya babu wata jami'a a duniya da za ta iya girajojin din dalibai nagartattu a gidan karatu irin yadda makaranta Annabi za ta yi idan a gidan tafsiri ne da hadisi da koma me to bai yi wa yanzu wani ya gano wani abu na addini wanda dalibai suka kasa ganowa a wajen malamin su Annabi Muhammad bai taba yi wa to mutum ya zo da fahimtar addini an gane ya ja aya ya ja hadisi duk ya zama bayanan da zai sai a tambaye shi cikin daliban Annabi da ya karantar na farko dai in karatu kake ji ka san cewa malamin su yafi naka daya to tunda malamin su yafi naka to dole su fita ko gane addini wa yake da wannan fahimta a cikin su in babu ka saba musu gurin fahimta bai yiwa ka gano abu na addini a wajen malamin ka kai da yake yin kuskure wataƙila ma kusakuransa sun fi daidai yin sa yawa amma sahabbai su kasa ganowa wannan abin daga wajen malamin da suka yi karatu wanda shi ko kuskure baya yi bai taba yiwa kuna ganewa saboda haka dole za ku ji Malam Abubakar Gumi yana faɗa cewa a riƙe Al-Qur'ani da Sunna amma akan fahimtar magabata to magabatan nan da ake magana farko su ne sahabbai sannan sai ɗaliban sahabban sannan sai ɗaliban su ana ganewa sannan da ɗaliban sahabban da ɗaliban ɗaliban su tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har wayo duka ana gina fahimtar su ta addini ne katta sabawa ta sahabbai saboda abu uku Allah ya yarda a duniya kwata kwata abi na farko akwai ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu bin Allah da annabawa daya na biyu akwai ittiba'u ma anzalallahu bin abinda Allah ya saukar na wahayi na alqur'ani da sunna sannan na uku akwai ittiba'u tariq almuhajirin wal ansar bin hanjar muhajir da ansar da haka za ku ga Allah da ya tashi sai ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar sai ya ce walladhina ittaba'uhum bi ihsan to da haka manhajin sa shine hanyar sa ruku da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad akan fahimtar malaman farko na sahabbai wanda suka yi karatu a makarantar annabi Muhammad da'awatuhu rahimahullahu da'awarsa inna mashru'a da'awati Sheikh al-Albani wato farkon da'awar Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani huwa taqribu sunnati kusanto da sunna bayna yadayi al-umma gaban al-umma wa shi'aruhu ta tai Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani shine at-tasfiyatu wat-tarbiya atace addini daga abin da ya shi mara kyau sannan a zo a tarbiyanci mutane akan shi idan abin da aka gina mutane akan sa na tarbiya mara kyau ne to ai kun ga daga karshe shi ma wanda aka yi ma tarbiya haka zai tashi akan abu mara kyau wa kana zalika mutamassilan fi ta'lifihi wannan ya kasance abun bi a cikin rubuce-rubucen sa wa durusihi da darussan sa wa muhadaratihi da muhadarorin sa talamizuhu rahimahullahu daliban shi takarraja ala yadai ala yadi Sheikh al-Albani rahimahullahu talamidun kathirun talibai da yawa sun fita a hannun shi wa min ashharihim Sheikh Sulaim bin Hilal Sheikh Sulaim bin Hilal yana nan yayi sharhin Riyadus Salihin mujalladi 3 mai suna wato ina ganin bahajatul nazirina sharhu Riyadus Salihin mujalladi guda 3 na bibiya ina ganin Sulaim din nan bin Abdul Hilal din nan ko bin Eid al-Hilali ina ganin kaman iyalin ta tafan sarki hannuna wanda na san ya rubuta sun kusan kai guda 100 yayi umdatul ahkam yayi mata sharhi yana nan zubdatul ahkam za ku ga mujalladi ina ganin uku ne amma littafin yana da tsada sannan Sheikh Ali bin Hassan al-Halabi an gane shi ne nace muku yayi manzuma kusan baiti 300 ya waƙe shi sannan a Sheikh Mashur bin Hassan al-Sulaiman wannan kadan daga ciki ne amma yana da dalibai jinjin ba wai magana ake ta dan ruwa ba a dubunnan dalibai yake da su a duniya muallafatuhu rahimahullahu littafan da ya rubuta kan allafa Sheikh al-Albani rahimahullahu asharati min al-muallafat goma daga wato asharat gomomi na abun da ya rubuta min ha daga ciki abin da yasa yace muku asharat tsakanin littafan da ya rubuta da wanda ya musa ta haƙiƙi da takhriji an lissafa ya kai littafi wajen 250 an gani daga ciki akwai ahkamul jana'iz wa bid'uha wannan sannan akwai tahdhirus sajidi min ittikhadhi alquburi masajid sannan akwai silsilatul ahadith sahiha wa da'ifa an gani malamai sun yi karatu sana'ul ulama'i alaihi malaman yaban da malamai suka yi masa قد أثنى على الشيخ الألباني رحمه الله علماء كثيرون ما لم يمسيوا منهم دقتين سأقوى العلامة ابن باز رحمه الله حيث قال لوكة النشيب بن باز يكيشيوا ما رأيت بنتبغني بتاتا أديم السماء كاركشن ونن سما عالم ونما لم أزاما لديك تكي بالعلم بالحديث ونديسن علم حديثي مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني هكا بن بارسي يتي أكار كشي مونا سمد ديكي رايوا أينزو بي سمونا مالمي الدنيا با أجدن إلى من حديثي كما شك محمد ناصر الدين الألباني وقال رحمه الله أيضا ينعرف آياتي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد وتو مجددين هو مجدد هذا العصر shine mujaddidi na wannan zamani a gidan ilimin hadisi fi zanni a zatona wallahu a'alam wa qala sheikh muqbil rahimahullahu yace wallazi a'taqidu abinda nake kudircewa in bauta ma Allah da shi wa adinullahi bihi kuma nake addinin Allah da shi anna sheikh muhammad nasiruddin al-albani hafidhahullahu min al-mujaddidina yana daga cikin wa'inda suka yi tajdidi an gani an ce tajdidi shine sabanta abu ba ana cewa Sheikh Usmanu mujaddidi ba an gane to in an ce mujaddidi ba wanda ya zai samu babu abu a'a akwai abu amma shi ya dawo da abu kimarsa kamar da Sheikh Usman ai ko da yazo ba wai ba addini bane a kasar akwai amma ya dawo da addini kimarsa ne bayan addinin ya shiga cikin wani hali alladhi yasduqu alaihim wanda yake gasgatuwa akan su menene qaulur rasul maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah yab'athu Allah yana tarewa ala ra'si kulli mi'ati sanatin akan karshen kowace shekara 100 man yajaddidu laha dinaha wanda zai sabanta wa mutane addinin su sawa'un ko a nan yankin ko a wani yanki amma a kowace shekara 100 sai kun ga Allah ya tashi wani mutum wanda zai karantar da addini a wani bangare wanda Allah sai ya sa makaranta wa sa karbuwa a duniya wafatuhu rahimahullahu rasulusta tuwfiya al-allamatu al-albani rahimahullahu fi oman bil urdun a oman ya rasu al urdun yawm as-sabt ranan asabar thani wal 20 min jumada al-akhira a 22 ga watan jumada al-akhira shekara 1499 ya rasu an gane to idan kuka lissafa an haife shi 1914 ya rasu 1999 ku lissafa ku gani shekara nawa ya aduna idan an boko suke da cikin ku ko sai an saka kiliton malama ko sai an saka kiliton shekara nawa to shekarunsa a duniya kenan an gane ya tsufa sosai gaskiya kafin ya bar duniya an gane yayi farfara an da ku a gidan karatu kwarai to sai bismillahir rahmanir rahim na farko ma za yajibu alal maridi bai ya wajaba ga mara lafiya kuna gane yau alal maridi wajibi ne ga mara lafiya an yarda bi qada'illahi ya yadda da hukuncin Allah wa yasbira kuma ya hakuri ala qadarihi akan abinda Allah ya kaddara masa wa yuhsina dhanna bi rabbihi kuma ya kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala zalika khairul lahu wannan shine abinda yafi zaman masa alheri kowace daga cikin ku a nan wajen bata zama musulma ba mu'mina dama sai da ta yi imani da kaddara kaddara kuma tana zagaya a ƙarƙashin abu guda hudu ko shine duk abin da zai faru a duniya kafin ya faru Allah ya sani al-ilmu nabiyu al-kitabatu Allah ya sa an rubuta tun kafin a halice ki na uku akwai al-mashi'atu ganin dama na hudu akwai khalquhu wa tanfizuhu halitta abin da kuma zartar da abin idan Allah ya samu abu wa'annan sharuddan suka cika to shikenan an riga an gama sai kuma yadda hali to idan Allah ya jarrabe ki da rashin lafiya to ki yi hakuri da hukuncin Allah an gane sanan da halin da kika samu kanki na rashin lafiya ki kokari ki yi ma Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan zato a kan shi shine yake cewa wayan bagi alaihi ya kamata ga mutum an ya kuna ya kasance bainal khawfi war raja'i tsakanin tsoro da kuma kauna me yake nufi bainal khawfi sannan kika samu kanki cikin rashin lafiya musamman rashin lafiyar da kike ganin cewa ba mamaki ba za ki tashi ba to ki kokari ki zauna bainal khawfi mutum yana jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba war raja'i sannan yana kaunar abin da ke gurin Allah na rahama ya khafu yana jin min tsoron iqaballahi ala dhunubihi uquban Allah akan zanubansa dan ba a rasa wayarju rahmat rabbihi sannan yana kaunar abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na rahama wa mahama di yadda ishtadda bihi almardu rashin lafiya ya tsananta ga mutum fala yajuzu lahu to bai halatta ga mutum ba an yi tamanna almaut ya gurin cewa ina ma ya mutu kun san ko wanda in matsala ta same sai sai mutum wai da ma zai mutu ya huta, da ma za ta mutu ta huta, waye ya faɗa miki an mutu an huta? Ana mutuwa ne kawai a huta inda imani da aiki mai kyau, amma in kika yi kuskure kika mutu kika tafi lahira, alaƙar ki da Allah ta lalace billahi allazi ti yadda kike ganin zaman duniyar nan sai kin kummace garan nan da can. An gani? Fa in kana labudda, in mutum ya zamanto babu makawa ne fa'ilan sai ya aikata haka, ina ganin sai ya gurin mutuwa, to fal yaqul yace Allahumma ahyini, Allah ka rayar da ni, ma kanatil hayatu khairan li, in dai ka san ci gaba da rayuwar ta washe fa zama alheri, to Allah ka rayar da ni, wa tawaffani, Allah ka karbe ni, in kanatil wafatu khairan li, in ka san karbar ta washe fa zama alheri, yanzu duk abin da zai zama alheri gare ki Allah kika ba zabi ba kanki ba, sai neman miki mafita, saboda yanzu da ni da ku nan duka yanzu, yanzu dan abin da ya rage zuwa rana ta fadi tsakanin ku da Allah nan wajen waye zan me zai faru kafin rana ta fadi? Babu. Amma yanzu dan adam karewarsa rayuwarsa tun daga farkon ta har karshen ta shi Allah ya san me zai faru da kai tun daga farkon rayuwa, to kullun ana so idan matsala ta taso wa mutum wajen neman mafita ya bada zabi ga wanda ya san rayuwarsa yadda ta faru da yadda za ta kare, kada ya nemi zabi wajen mutumin da bai ma san yaushe rana kafin faduwar rana mai zai faru ma. Shi yasa kuka ga Allah da ya tashi sai ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, sai ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, ka iya kin abu abin da kake ki kuma alheri ne, sannan wa asa an tuhibbu shay'an, ka iya san abu abin da kuke so kuma sharri ne, amma wallahu ya alamu, Allah ya san haka, wa antum la ta'lamuna, ku ba ku sani ba, ku ba ku san haka ba. Ana ganewa? To wannan yana daga ciki, to dan haka maganar da ya kawo na rashin lafiya, an gani? Za ku ga cewa a matakin farko mutanen da Allah ya fi jarrabawa da rashin lafiya mafi tsanani su ne annabawa. Kun san idan annabi ya tashi zai rashin lafiya nashi ninka masa Allah yake, da haka Abdullah ibn Mas'ud ya zo gare shi ya ce ya Rasulullah, anka innaka tu aqwa akan kana zazzabi mai bala'in tsanani, ya ce basa ai mu namu umman tashi ba irin naku muke ba, mu namu ninka mana Allah yake, saboda ashaddun nasi bala'an, mafi tsananin mutane wajen bala'i sune al-anbiya'u annabawa, fal amsalu, sannan sai na ƙasa da su, sai na ƙasa da su, sewa sai na ƙasa da su, haka ake. An gani? Uce ta shigo. An gani? Saboda haka kan mutum rashin lafiya ya same shi ya ɗauka cewa a'a wannan wata rashin ƙauna ce daga wajen wa, daga wajen Allah, kar mutum ya haka. Da haka za mu ga cewa Allah ya ba mu labarin annabi Ayyuba a Ƙur'ani, cewa Ayyuba iznada rabbahu rabbi la tadarni fardan, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru, annabi ayyuba ya kira ubangidin sai ya ce anni massani yadurru, Allah cuta ta shafe ni, wa anta arhamur rahimin, Allah kai ne mai rahama mai jin kai, Allah sai ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, sai maka karba kiran da ya maka yayi masa abin da yake samu shi na cuta, wa atainahu ahlahu mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikira lil abidina, saboda haka annabi ayyuba yayi rashin lafiya tsawon mai tsawo, ya dauki kusan kamar da malaman tarihi ke fada sama da shekara 10 bashi da lafiya, rashin lafiya da kusan komai nashi a rayuwa sai da ya rasa, jarrabawa ce. Kuna ganewa? Mun kawo muku kissa ta matar da ta zo wucewa ana karatu, Abdullahi dan Abbas yake ce ma'ata ala uri kamar atam min ahlil janna, in nuna maka mace ga ta yi aljanna tana yawo, ya ce eh, sai ya ce masa hadhihi almar'atu sauda, wannan matar da kake ganin ta baka ta zo wajen manzon Allah wata rana, fa qalat ta ce ya rasulullahi inni usra'u, ina ciwon farfadiya, wa inni atakashshafu, kuma in ciwon ya buge ni in na fadi sai nayi tsadara, ka roƙan min Allah, Allah ya bani lafiya. Sai annabi ya ce mata in shi'iti sabartu walakil janna, idan kin ga dama ki hakuri da wannan ciwon kina mutuwa ba ki da wani sakamako sai aljanna, idan ko kina so zan roki Allah subhanahu wa ta'ala yayi min ya warkar da ke amma fa aljanna yanzu babu tabbas sai yake neme ta hanyar aiki tace ta yadda in dai tana mutuwa ba ta da wani sakamako sai aljanna a batta da ciwon ta mutu da shi amma idan ta fadi ta daina yin tsalara annabi ya mata addu'a shine annabi ya mata addu'a shine ta zo wuce sai yace in nuna maka ga yar aljanna tana yawo a doren kasa kawai mutuwa take jira da mutuwar ta yi shikenan sai ta tsinjima an gani to wannan shine abu na uku abu na farko da ake so ga mara lafiya da ya faɗa shine mutum ya yadda da hukuncin Allah ya yi haƙuri akan abin da Allah ya kaddara masa kuma ya yi ma Allah kyakkyawan zato abu na biyu shine idan kika samu kanki cikin rashin lafiyar da kike tsammanin ba za ki tashi ba to ki dinga zauna tsakanin alkhawfu war raja kina jin tsoron laifuffukan da kike ma Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kina kyautata zato ga Allah sannan abu na uku diyar da rashin lafiya zai tsananta gare ki kakki ce ai ke gare ki mutu ki huta a kakki gurin mutuwa in ya zama dole to ki ba Allah zabi kamar yadda ya faɗa an gani to sai abu na hudu wa idza kana alayhi huququn idan akan mutum akwai wasu haƙoƙi na mutane falyu'addiha ila ashabiha sai ya mayar da su zuwa ga masu ita in tayassara lahu dhalika idan wannan ya sauƙaƙa gare shi wa illa in ba zai iya daukan haƙƙin ya ba mutane ba kai tsaye awsa sai ya umarni li amrihi sallallahu alaihi wa sallama bizalika saboda umarnin da annabi ya yi akan wannan saboda kun ga hatta sanda zai hijira ya bar makka ya tafi madina da ali bin abi talib ya kwanta a matsayin shi inda za a kashe annabin shi za a kashe yace masa to ni zan tafi mutanen garin nan sun yadda da ni sun bani amana wani wannan abu kaza na shi ne kamar yin masa wani wannan abu kaza na shi ne kamar yin masa ina fatar an fahimta abu na biyar wala budda min al-isti'jali babu makawa ai gaugawa bi misl hadhihi al-wasiya da irin wannan wasiyar idan mutum ba shi da lafiya ya yi bar wasiya akwai haƙoƙin mutane a hannun shi bai iya ba su ba ya ce wannan abu kaza na wane ne a bashi wannan na wane ne a bashi an gane to a yi gaugawa kada a tsaya ɓata lokaci wajen zartar da wannan wasiyar tashi abu na shida wa yajibu an yusiya ya wajaba mutum ya yi wasiya lil aqrabina alladhina la yarithuna minhu idan kana da kuɗi kana da ƴan wanda su ba su da gado to sai kai wasiya cikin dukiyar ka kace a ba su wani abu saboda wannan shi yake rage damuwa an gane tsakanin waɗanda aka bar ma gado da waɗanda suke ƴan uwa ne nawa na mai gado saboda ai za ku ga idan alaka ce da ke sa ai gado akwai na nasaba akwai aure sannan akwai wala'i bawa ne naka ka ƴan tashi to na daga cikin abin da ke sa ya gaje ka mace tana auren miji ko miji yana auren mata yana ciki sannan akwai haihuwa nasaba to idan kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da mutum ko uba ɗaya ba kowane lokaci ba ne ƙani kowa ke yin gado sai idan an rasa ɓangarori na gado duka wataƙila mai gadon ba shi dawa uwa ba uba mai gadon bai da mata mai gadon bai nawa bai da ƴaƴa to shi ne to wannan yana daga cikin abin da yake kawo ƙarancin matsaloli a cikin ƴan uwa to amma yanzu ba wai ƴan uwa ba a'a kana karantar da addini mutane a yi musu mutuwa su ɗauko matsalar gado su zo su same ka na farko dai matsala ce da take da wahala ka bar abin da kake yi tun safe kai kwana biyu kana ta fafutuka ya za ka yi ka raba kuɗin daidai kar a samu matsala wallahi sai ka gama raba kai kowa ya ji hannun shi ya taimaka Allah ya saka da alheri shi ya sa yanzu wasu koga suka yi ƙa'ida suka ce duk wanda ya zo da gado ba za su raba ba sai in an yadda suna da ɗaya bisa goma na kuɗin sannan za su raba saboda mutane ba su da kirki sai ka bar abin da kake ka sha wahala ka wuni kai takkasan dukiya wallahi da ka gama raba ka ce to wannan dai gana shi wannan gana shi wannan gana shi kowa sai ya gana shi sai a baka da addu'a
haka ake hangan kuma babi ne na mu'amala da aka in mutum yace ba zai raba ba sai an biya shi to bai kuma saba ma Allah ba kuna ganewa abu na bakwai walahu an yusiya mutum ya samu yayi wasiya bisulusi min malihi da ɗaya bisa uku na dukiyarsa wala yajuzu bi halatta ba aziyadatu alaihi mutum ya ƙara akan ɗaya bisa uku bal al afdalu an yanqusa minhu abinda ma yafi kar ya kai ɗaya bisa uku idan kina da kuɗi zaki mutu in zaki wasiya cewa abawa ne duk abinda zaki na wasiya kar ya wuce ɗaya bisa uku abinda ma ake so ya yi ƙasa da haka sulusi din ɗaya bisa ukun ya yi ƙasa ya ragu saboda wancan hadisin da annabi ya kai ma wancan sahabin ziyara da ya ce ba shi da wanda zai gaje shi sai yashi ya ce ya yi sadaka da dukiyar shi annabi ya ce ya raba biyu ya bar mata rabi ya sadaka da rabi annabi ya ce masa a to as-sulusu fa annabi sai da ya janjana ya ce masa as-sulusu ɗaya bisa ukun ma fa da kake magana fa yana da yawa to shi yasa malamai suka ce ya halatta yin wasiya da ɗaya bisa uku na dukiya amma tare da yin haka shi ma makaruhi ne saboda annabi ya jinjina haka don annabi ya nuna masa cewa ka bar magadanka tunda Allah ya ba ka hali ya fi akan ka ɗauki dukiyar ka rabe ka bar su talakawa su taso suna roƙon mutane sannan ku gane wannan matsalar da ake magana ka bar ma ɗanka wani abu to ka yi ƙoƙari farko tukunna kafin ka bar masa wani abu na dukiya ka bar masa tarbiyya ta turki shi zai sa in ka bar masa dukiya to so dukiyar ta yi masa amfani amma in baka bar masa tarbiyya ta kirki ba ko ka bar mai kuɗi kuɗin ba zai amfani ma a nan garin muna da misalai da yawa akwai mutumin da kwanan nan shekarun nan ya rasu inda zan faɗe shi nan kowa ya san shi a cikin ku ya mutu ya bar gidaje da dukiyoyi masu mugun yawa saboda haka yaran ba su koyi yadda za su sarrafa kuɗin ba saboda haka akwai wanda tunda baban ya mutu in ya je siyar da kaza ya zo ya saka kuɗin a bayan mota in ya shiga harkoki cikin gari sai kuɗin ya ƙare ya sake dawowa ya sake ɗaga wani abu ya siyar yana ganin kuɗin kaman ba zai ƙare ba to yanzu har an waye gari kana zaune a cikin gidanka ma kawai sai kaga sun zagaye gidan sun ce suna ganin wannan gidan fa yana daga cikin gidan da baban su ya mutu sai ka zo ka yi ta rigima da shari'a da su kafin ka kwaci kanka haƙaƙi to da an siyar da abin da za su a siyar kuɗin an kashe yanzu an waye gari ba abin da za a siyar saboda haka gidanka ma da duk jama'a unguwa suka san wannan naka ne sai zo su zagaye gidan kawai kaga da lauya ya sha kot da waye sai a zagaye a ce sai ce to suna ganin fa wannan gidan wallahi yana daga cikin gidan da baban su ya bari sai a yi ta rigima an gane abu na takwas wa yashhadu ala zalika rajulaini idan ko mutum zai yi wasiya cewa abawa na kaza to wa yashhadu zai shaidar da ala zalika akan wannan rajulaini adilaini musulmaini mutum biyu mazaje musulmai adilai fa in lam yujad idan misali a halin tafiya ne ya je wata ƙasar da ba ta musulmi ba ce fa rajulaini min ghairil muslimina to ba laifi a wannan lokacin zai iya samun mutum biyu wanda ba musulmi ba ala an yustawthaq minhuma inda shakki bi shahadatihima amma da sharadin a aminta da su guda biyun lokacin da ake kokonto in za su ba da shaida an gani saboda in kika yi wasiya kika ce abawa na kaza idan babu shaida idan kin rasu to kin tafi kin babbaya da rigima su wanda za su yi gado suna da damar su ce wasiyar da aka yi tunda babu shaida ba su yarda da ita ba wa amma alwasiyatu lilwalidaini amma wasiya ga iyaye wal aqrabina alladhina yarithuna min almusi da yan uwa na kusa wa'inda suna yin gado fala ta juzu wannan bai halatta ba li anna haman suka saboda wannan an shafi matsala ce tsakanin malami kuna ganewa idan mutum zai mutu mahaifiyarsa da mahaifinsa suna da gado ko ba su da shi matarsa da 'ya'yansa suna da gado ko ba su da shi to wayannan bai halatta duk wanda yake da gado bai halatta ai masa wasiya ba. Wanda bashi da gado shi ake yin wasiya a bashi kaza a mai kaza. Kuna gani wa? Kuna gani wa? Sannan na goma, waya harimul idraru, ya haramta cutarwa fil wasiyyati, a wajen wasiya. Ka an yusi bi hirmani ba'dil warathati min haqqihim min al-ithmi, kaman mutum ya wasiya ga sashen magada cewa wani kar a bashi haƙƙin shi, aw yufaddilu ba'dahum ala ba'din fihi, ko kuma shi da kanshi ya ci ya fifita wani akan wani, a'a babu. Ana gane ya haramta, haram ne yin wannan. Mutum zai mutu ya ce ya yi wasiya wani kar a bashi gado, ai ba haƙƙin shi ba ne, ya ce kar a ba wani. Ko zai mutu a cikin magadan ya ci ya yi wasiya, idan an tashi in za ku raba gadon wani a bashi kaza wani a bashi kaza, ba haƙƙinsa ba ne. Kuna gane wa? Sannan na sha ɗaya, wal wasiyatul ja'iratu, wasiyar da take ta zalunci ce, ba'ilatun barna ce, mardudatun, mayar da ita ake ba a karɓata. To sai ku ga wani lokaci iyaye sai su yi wasiya, kuma wasiyar ta saba ma shari'a, sai sun rasu, sai ku ga ƴaƴan an zo tsakaninsu ana ta gardama da kace na ce. Wasu su tsaya su ce kuma gashi wasiyar ta saba ma Allah ba, amma su ce kuma dole sai an zartar da ita. To wannan ba daidai ba ne. Walamma kana al-ghalibu, yayin da ya zama mafi yawanci, ala kathirin minan nasi, akan da yawa daga cikin mutane, fi hadha zamani, a wannan zamani, al-ibtida'u fi dinihim, kirkire-kirkire a cikin addininsu, wala siyama musamman ma fi ma yata'allaqu bil jana'izi, abin da yake da alaka da gawa, bid'o'i sun shigo. Inda cikin satin nan an ga masallar asuba wani a nan wajen, ya zo wai an masa rasuwa, wai ni yake so wai in sanar ta lasifi kama, wai akwai sadaka 40 ko addu'a 40 ne. Na ce to ai ko uwata ce ta mutu ba ana ɗauka ba yanzu? Na ce ba nan zo ina ce wa mutane ba a jama'a, yau ma mata ta mutu 40 kenan ai mata addu'a. Ni na san cewa mahaifina in ya mutu ba wai sai 40 ba ko 80 ko 100 ko shekara, a'a koyaushe yana da haƙƙi a kaina in masa addu'a. Kun gane? To wannan ba daidai ba ne. Wannan duk 3 da 7 da 40 har da 80 ma har da shekara yanzu duk an ƙirƙiro, kuma har da laifinku. An gani? Hadda mai hadda laifinku. Abinda nake nufi da laifinku, duka hanyar da ake dan samun wani abu ana dan gurgura. To duk sanda wani ya tashi ya ce yana kokarin sai ya toshe ta, to dole sai an dinga samun matsala ne. Tunda wanda suke zuwa sadakan ukun nan da ta 7 da ta 40 akwai dan abinda ake gurgura ne. Kun gani? To shine babban matsala. Kana min alwajibi, ya zama wajibi, an yusi almuslimu, muslimi ya wasiya, bi an yutahhaza, cewa ga yadda za a shirya. Shi yasa nake jinjina wa matan Alhaji Suleiman Shano na kafin ta rasu. Allah ya ji kanta. Kafin ta rasu ita da kanta da ta fahimci ba ta da lafiya, ta yi wasiya, ta ce ga wanda take tunanin in ya mutu ya mata sallah, in ba a same shi ba wane, in ba a samu wane ba wane. Kuma ta bar wasiya ta ce dan Allah, abinda ake na bid'a tun daga mutuwarta har kai ta makabarta, har dawowa, kar ta bari kan mijin ya bari ai mata. Kuma haka ya kamata ku, ko kuwa sannan kowace a cikin ku ya kamata ta je yanzu ta dinka likafani ta rataye shi a kusa. In kokwarai naga wata ta jinjina, a'a malama, sai in yayi kura shikenan, ki sake wanke shi, ki sake ratewa, ki sashi a leda. In kina ganin ga likafani yana jiran ki, kin san cewa duk tsiya wata rana wannan kyallan sai an sa miki shi, an ji an rufe ki da shi, to za ku rage wani abu. Kabarin ana ganewa, saboda haka in kika san cewa ga likafanin ki yana jiran ki, bayan kin gama sa sufa wadda sufa bala'i da sufa tashin hankali duk kin gama to wannan kyallan shi za a zo a lullube ki da shi to ba mamaki za ku rage abubuwa wannan tsigumi da ake yi da gulmace gulmace a rage an gane wayu fana sannan abinda mutum ala sunnati akan sunna an gane to bari mu ƙara abu na gaba abu na biyu kun ga wannan a ƙarƙashin abu na ɗaya ne ya faɗa abu guda goma sha biyu na farko abinda ya wajaba ga mara lafiya su ne wa'innan abubuwan kun to na biyu shine talqinul muhtadari wato laƙana kalmar shahada ga mutumin da ya kai gargara ta mutuwa فإذا حضره الموت إذن ألام متوى يبجروا متن أنغاني فعلى من عنده أمور تولدك وجه الأمر سلزم تيشك مرحكا أن يلك إنه الشهادة إذن كلا زناء وجه كيف ينسم تنبه إلى الله في آيات الوانية لي فكذن لك نامي كلمة الشهادة باكما فتاكو ذاك دن يبعاء كنا فتاكنا تسمي يفلا كنا فتاكنا تسمي ya fada haka zaki dinga yi shi yasa zaku ga hatta jinya mara lafiya an aka ji aka ajiye mutum wanda bai san karatun addini ba to wallahi matsala za a samu an gani na biyu an yada ulahu shine yi addu'a ga wanda yake bashi da lafiya addu'a ta alheri shine da'a lahu in kuka ji an ce da'a alaihi to addu'a mara kyau kenan wala yaqulu fi hudurihi kada mutum ya dinga faɗa lokacin da ya halarci inda mara lafiya yake ya shiga cikin wani yanayi illa khairin sai alheri walaysa talqinu abu na uku ba wai talqini ba shine zikirul shahadati mutum ya dinga ambaton kalmar shahada bi hadratil mayyit lokacin da ya halarci inda mamacin yake inda alamar mutuwa ta bujurwa mutum watasmi'aha iyahu da kuma jiyar da shi kalmar shahada din بل هو امره بان يقولها شيني زي امرشي شي cewa ka dinga fadarta khilafan lima yabun ba'd sabanin abinda wasu ke zato akwai wanda suke zatan kawai zaka yi ta fada kalmar shahada ne ba zaka ce a'a ya fada ba in kika ina jinyan mutum kika ga ya kai wani hali to ki dinga maimaita kalmar shahadan sannan ki dinga sashi ki dinga cewa ya dinga fada wannan shine abinda ake so wa amma qira'atu surati yasin amma abinda wasu ke yi idan mutum bashi da lafiya a dinga zabga karatun surati yasin inda hu a wajen sa wa tawjihuhu a ce a fuskantar da shi na hawal qibla ta bangaren alqibla yace falam yasihha fi hadithin ba wani hadisi da yazo ya inganta a cikin wannan ana ganewa sannan wala ba'sa fi an yahdura almuslim babu laifi mutum ya halacci wafatul kafiri wato lokacin da kake ganin wannan ba musulmi bane ya kai gargara ba laifi zaka iya zuwa ka je ka gaida shi amma meye manafar liyuqridal islam alaihi a wannan yanayin dan ka bujuro masa da musulunci raja'a an yuslima ba mamaki a wannan yanayin zai iya musulunta kuma kowa cikin rashin lafiyar ne ya musulunta in dai ba mala'iku bane suka riga suka zo daukar rai in ya musulunta shikenan ya ci bulis wani yanzu wani ya je ya musulunta a Kano daga nan hanyar Abuja nan gwanin gora ya tashi ya je Kano ya musulunta yana kan hanyar dawansa ya hatsari ya mutu bai taba sallah ba bai taba azumi ba kun gane mu ƙara ne malama ku bari a ƙara ma na uku ma za yi jibu alal haziri na ba'ada mautihi me ya wajaba ga wa'inda suka halatto bayan mutum ya riga ya mutu yanzu dai in an laye jarraba mutum da rashin lafiya ya yi haƙuri idan ke kika halarci inda mara lafiya baya nan yanzu kin san me za ki to yanzu idan mutum ya riga ya mutu kin halatto wajen me kuma ya kamata ki za ki fara kuka ne tun daga farkon layi ke fara birgima kina wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace. To shine yace fa idza qada, idan mutun ya cika, wa aslama ruha lai, wato aka minka ta zuwa ga Allah, fa alaihim iddatu ashiya, to wajibi ne akan mutane abubuwa kamar haka. Na farko, an yugmidu ainihi, a rintsa idan mutum a rufe masa wa waye da ulahu aidan, sannan a wannan yanayin idan ka rufewa mutum ido ka kalle shi kai masa addu'a ta alheri cewa Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza. Kuna ganewa? Na biyu, an yi gwatsuhu bi saubin, a rufe mutum da tufafin da yasturu zai lullube jami'a badni, duk jikinsa. Wahada, wannan fa fi gairi man mata muhriman, banda wanda ya mutu yana da ihrami a jikinsa. Fa innal muhrima la yughatta ra'suhu, domin mutum in ya mutu da ihrami a jikinsa shi ba a rufe masa kai, wujuhu ba a rufe masa wa fuska, shi yadda ya mutu da ihraminsa da komai haka kawai aka yi tashi a je a rufe shi, saboda ana tashin alkiyama zai tashi yana labbaika allahumma labbaika. An gane? Kuma an sha samu? Ina ganin bara da makaja ko wani maciya man ne na wata lokal gamma, wala da ihraminsa ya mutu a cikin halin. Na uku, an yi ajiluhu bi tajhizihi, mutane su yi gaugawa wajen shirya shi, wa ikhrajihi, da fitar da shi daga gida, idza bana mautuhu, idan mutuwarsa ta riga ta bayyana. Da zaran mutum ya riga ya mutu, to bai buƙatar a ɓata lokaci, a yi sauri a shirya shi, a fitar da shi daga gidansa na ƙarya a kai shi gidansa na gaskiya. Ko kuwa in an ɗauki gawar, kuma idan ta kirki ce cewa take a sauri a kai ta, in kuma ta kirki ba ce Allah ya tsare cewa take wayo Allah ina za ku kai ni. Abu na gaba shine, an yi finuhu fil baladi alladhi mata fihi, abin ne mutum a garin da ya mutu. Ana ganewa? Saboda haka in dai ba wata matsala ba ce akwai, Allah ya kiyaye din da mutum ya je ya mutu a can, to a can ake binne shi. Sai sa ga Malam Alhassan Saidi ya gama rayuwarsa kaf a Jos, wani abu ya kai shi Kano, Allah kuma ya kaddara a can kabarin yake. Da haka da ya mutu sai aka binne shi a can. An gane? Wala yanquluhu ila ghayrihi, ba za a ɗauke shi ba daga wani waje zuwa wani gari. Li'annahu yunafi al-isra'a, domin wannan yana kore sauri. Al-ma'mura bihi, wanda annabi ya umarni ya ce a yi sauri idan gawa ta mutu a kai ta. Wataƙila ya mutu a Maiduguri ne, kuma ɗan Kaduna, in aka ce sai an kawo shi Kaduna don Allah awa nawa za a ana rusa tafiya kafin a zo nan? Me kike so ki ce? Ina shi ne, ai ba wanda ya kallafa masa cewa dan mutum ya mutu sai in dokar ƙasar ce cewa in kai ba ɗan ƙasar ba ne, in ka mutu a can ba za su yarda abin ne ka ba, to kin ga wannan ba yadda za a yi. Kin gane? Amma in ba doka ba ne, akwai inda za a binne mutum, to inda mutum ya mutu a nan ake rufe shi. Sannan a ƙarƙashin wannan shi ne, an yi badira ba'aduhum, sashen mutane su yi sauri da ƙada idainihi min mali, a biya masa bashi daga dukiyarsa. An gane? Walau ata alaihi kullihi, ko da a ce dukiyar da ya bari duka za ta cinye bashin. An gane? Fa in lam yakul lahu malun, idan ba shi da dukiya, na san mai kuɗin da yanzu nan da zan faɗe shi duk wallahi kun san shi, da ya mutu aka zo maganan a biya mai bashi, abinda matan da yanyi suka ci sa suka yi ba su suka ci ba. Kwarai? Wallahi ya suka yi ba su suka ci ba. Akwai ba matsala ba suka ci, a to su za su shiga matsala ko shi? An gane? Ina? Ina? In akwai dokan musulunci kika ci, in babu ba, to yanzu waye zai sa su dole sai sun yi? babu to in babu bashi da dukiya to fa ala dawlati an tu'addi anhu to wajibi ne in akwai daula ita ta biya masa bashin in kana jahada fi qada'ihi amma fa idan san da yake da rai yayi iya kokarin shi wajen biyan bashin sannan bashin ba bashi bane ta hanyar ganganci kun san bashi masifa ne ba shi yasa za ku ga da Allah ya ce a raba zakka yace inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amirina alaiha wal mu'allafati qulubuhum sai yace wal garimina wa fi sabilillahi garimina sune wanda suka ci bashi ya nitse musu da haka za ku ga cewa da mutun ya ji ya ci bashin mutane shi shiga rigima sai ku ga akwai matsala shi yasa musulunci yadda a bashi zakka dan ya fita daga wata rigima fa in lam tafa'al idan daula bata aikata haka ba wata tsawwa bi dalika ba'dhum wato sashin wasu mutane suka yi tsawwi wane yace ni zan dauki kaza zan biya wane yace ni zan dauki kaza jaza ya halatta mutane su yi me su yi haka Allah ya raba mu da bashi to da haka sai mutun yayi kokari ya danga rage bashi idan ya san ana bin sa bashi da yawa an gane kar mutun ya zo ya tafi lahira da bashi kamar wani abu anan wanda ka bar masa kuma wallahi ba wanda zai biya ma bashi in bugu ne kai zaka je ka ci bugun su za su ci kudin ba abin da ya dame su Allah ya sa mu dace da haka insha Allah za mu tsaya anan wa alaikum assalam eh haka ne an shi yasa cika din ya ce an yubadira ba'dhum liqada'i dainihi min malihi walau ata alaihi kullihi koda dukiyar da ya bari gabaki dai wajen biyan bashi za ta kare to ba maganan gado ake ba a biya masa bashin ita ake magana farko kuma idan magadan na kirki ne ai koda ma a ce wanda ya mutum bai ba ko ya bar bashi wajibi ne su biya ko to za ki ga ba za su damu ba da abin da za a bar musu za su damu ne yaya za a yi shi kar ya shiga bala'i su ceto shi daga ciki amma an kai rashin sa'a magadan ba na kirki bane dan zaka shiga bala'i su ina ruwansu su ne za su shiga bala'in ko kai an gani wa alaikum assalam a wajen kyauta tsakani da Allah da abin da kai maraguwar ƴaƴa to dole kai maraguwa shine ka'ida na gane mana ba kyauta ya bata ba shi ba dai kyauta ya bata ba ai suna da haƙƙi yayi yana daga cikin kusakuran da yawa iyaye suke assasawa foundation na rashin zaman lafiya a gidajensu shi yasa wani da ya ma dan shi kyauta an da ya kira annabi ya zo ya zama shaida da annabi ya zo tambayar da ya masa ya ce duk ƴaƴanka kowa ka ba shi irin wannan ya ce a'a annabi ya ce to ni ba zan iya shaida kan zalunci ba ba zan iya yi ba kin gani irin wannan idan za ka yi a matsayin ka na uba tare yaran ya kamata ka yi uwar bayan ki bane ki tare yaran ki sanar da su kowa yi tanazuli daga haƙƙinsu ina so zan ba wance kaza zan mata kaza amma ina neman ku aminta in suka ce sun aminta shikenan haƙƙinsu ne suka shari'a amma in kika ba wani baki ba wani ba to koda ba wanda ya magana akwai alhaki ciki sannan kuma asasi ne foundation ne ake ginawa na rashin zaman lafiya tsakanin yara kina gani ya so da haka ba daidai ba ne kin fahimta in dai kyauta ce to dole kowa a yi masa gwargwadon yadda yake gwargwadon abin da zai ishe shi wajen kyauta abin da aka ba wannan shi ma wannan a bashi amma bai halatta a wajen ƴaƴa a keɓe wani da kyauta a hana wani wannan na daga cikin abin da yake haifar da hassada tsakanin ƴan uwan da bai kamata hassada ya shiga tsakaninsu ba kina gane ne to wannan babi na tahaziri kika ce wannan babin sadaba ko babi na tashji'i shajja'awa shine ragowan dan ka zaburar da su su yi karatu ka ce wanda ya yi kaza ya kai kaza zan masa kaza wannan kuma kinga babin sa da ba na me a to me matsalan kai kuskure ka gane kuskure ne ka gyara eh ai ba matsala bane ko akwai matsala a ciki eh so lauyoyin ba musulmi ba ne sanda suka sa hannu ba wanda ya yi tunanin dokar Allah kan shi kafin ya sa hannu kan abu kina gane al'aslu shine in dai ba da dalili ba duk abin da yake kyauta ne to bai kamata ka ba wani ba ka hana wani in an ba wani wani ahimi a bashi in ana so aurowar rigimar ragowar da suke da haƙƙi a nemi su yafi haƙƙinsu shine kawai zaman lafiya kin gane in hukunci watakila an riga an yi an sa hannu kamar yadda kika faɗa da ragowar da suke da haƙƙi a nemi su yi tanazuli su sauka daga kan haƙƙinsu shikenan shine aike kina ta buɗe abin da yayi na miki a dunkule ne kin fahimci sako cewa kiyaye malama ko dai kece malama malama ko kece ne eh kete kin fito da karatun to me a ciki in kin fahimci abu kuskure ne an gyara ai ba wani matsala a ciki yayi amma dai yana da kyau dukkan ku duk yadda za a yi ba a bashi sarka amma ana iya bashi kimar sarka rai idan kin siya masa sarka ba kayan kwalliya bane na mace shi namiji bai da kayan kwallin da kai kudin sarka eh malama an gani akwai abin da shari'a take barin sa a buɗe amma abinda nake so ku gane ku yi kokari ya zamanto idan kuna da ƴaƴa kuna kirdadon abinda ya shafi adalci a kansu shi zai sa a zauna lafiya kin gane malama kin gane in ba haka ba yanzu ku in kun karanta suratu yusuf aya ishe ku zama ku fahimci ishara akan wannan menene babban dalilin da ƴan uwan annabi yusuf suke ganin ya kamata su kashe shi inna abana la yusuf ahabbu ila abina minna wa nahana usbatun an yusuf ya fi soyuwa a wajen baban mu sama da mu kuma mu ga mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba shi kuma shi kadai inna abana la fi dalalim wannan ya ja kawo suka ce uktulu yusufa to wannan shine dalilin da yasa ko ga suratu yusuf ta kawo muku wannan kissar cewa ko da Allah ya jarrabe ka da san wani daga cikin ƴaƴanka kakka bayyana da zai mara guwar tasiri in ba haka ba sai su zo suna zaman mutum yana su dauki mataki akan shi kina gane shi yasa Allah ya ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatin lisa'il kin fahimci matsala in kin fahimci sakon shikenan saboda haka ba matsala bane in an yi kuskure a gyara وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم